sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku a wannan shiri na hantsi na yau ranar Juma'a 10 ga watan Disamba. Cikin shirin za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya na shirin kafa wata hukumar da za ta rika kula da bayanai na kasar da kuma abubuwa masu alaka. Daga jamhuriyar Niger kuma za a ji tsokacin wasu masu ruwa da tsaki kan babban taron da shugaban Amurka Joe Biden ya kira kan bukatar kare tsarin demokradiyya. Za kuma a ji yadda 'yan Najeriya ke ganin tsarin nan na shari'a ta yanar gizo da aka kaddamar kwanan nan. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin yanayi juyi da Aisha Ma'azu ke gabatarwa, sai kuma ra'ayoyin wasu masu sauraron mu. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Alhakin jagorancin yaki da kungiyar ta'addanci ta Daesh a Iraki a yanzu ya koma daga hannun Amurka da kawayenta zuwa ga jami'an tsaron Iraki. Jami'an Iraki suka sanar da haka a sanyin safiyar jiya Alhamis. Suna masu cewa dakarun Amurka da na ƙawance za su kasance ne kawai don bayar da tallafi kamar yadda aka bukata. Za a ci gaba da yin haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaron Iraki da na ƙawancen ƙasa da ƙasa, kana matakin ba da shawarwari da tallafi, a cewar Manjo General Sa'ad Man, shugaban hukumar tsaro da yaɗa labarai ta Iraki, wanda ya shaidawa manema labarai. A cikin wata sanarwa da rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta suka fitar, mataimakin kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta rundunar ta sojojin Iraki Lieutenant General Abdul Amir Al-Shamari ya ce lokaci ya yi. Al-Shamari ya ƙara da cewar sojojinmu sun nuna iyawarsu na ci gaba da fafutukar 'yan ta'addan Daesh. Muna sa ido a nan gaba tare da begin samar da kwanciyar hankali, tsaro da wadata ga maza da mata na Iraki. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa a jiya Alhamis cewa Amurka ta fusata da rahotanni da ke nuni da cewar sojojin Myanmar sun tattara tare da kashe wasu mutane 11 a yankin Sagai da ke arewa maso yammacin ƙasar. An zargi sojojin da harbin mutane tare da ƙona gawarwakinsu. An gano gawarwakin ne a wani ƙauye. Hotunan bidiyo da ke nuna gawarwaki da aka ƙona na yawo ne a shafukan sada zumunta, kuma wasu kafafen yaɗa labarai sun buga hotunan, ciki har da tashar labarai ta Myanmar Now. Mun fusata da rahotanni masu sahihanci da suka ruwaito cewa sojojin Burma sun ɗaure wasu ƙauyawa 11 da suka haɗa da yara a arewa maso yammacin ƙasar Burma tare da ƙona su da ransu, a cewar Price. Ya sake nana ta kiran da Washington ta yi na sojoji da su kawo ƙarshen amfani da tashin hankali da kuma sakin waɗanda ake tsare da su ba bisa ka'ida ba, tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki na ranar 1 ga watan Fabrairu. An gano gawarwakin ne a wani ƙauye da ke Sagai, yankin da aka yi tagwabza ƙazamin faɗa tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindiga masu adawa da mulkin soja suka kafa, inji mazauna yankin, waɗanda suka ce wasu daga cikin waɗanda wannan abin ya shafa an kashe su ne suna raye kuma aka ƙona su. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka na tsammanin haɓaka gabatar da rigakafin COVID-19 tare da buɗe kashi na uku na allurar Pfizer ga mutane da ke da shekaru 16 Amurka da sauran kasashe da yawa tuni sun bukaci manya da su sami abin karfafawa dan haɓaka rigakafi watanni bayan rigakafin farko a cikin Amurka maganin Pfizer shine kawai zabi ga yara da matasa hukumar abinci da magunguna ta Amurka a jiya Alhamis ta share karin kashi ga waɗanda shekarunsu suka wuce 16 zuwa 17 kuma cibiyar kula da yaduwar cututtuka da sauri sun amince da haɓakawa ga waɗannan shekarun sai dai ba a bayyana ko matasa za su karɓi allurar ba.
Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Najeriya inda majalisar dattawa ke shirin kafa wata hukuma wadda za ta rika kula da bayanai na kasar da abubuwa masu alaka, a yayin da wasu kuma masu ruwa da tsaki ke ganin wannan ba shine ke gaban kasar ba. Madina Dauda gare ki.
An riga an yi wa ƙudurin dokar karatu na biyu har an buɗe dandalin sauraron ba'asin jama'a. Wannan doka da sanata mai wakiltar Taraba ta tsakiya kuma shugaban kwamitin kula da manyan ayyuka a majalisar dattawa Yusuf Abubakar Yusuf ya kawo zai taimaka wajen kafa hukumar da za ta inganta kimar Najeriya a idanun duniya ta kirkira da kiyayewa da sabunta bayanai da kidayar kamfanoni a Najeriya da kuma samar da tsari mai inganci don daidaita ayyukan hukumomi da suka shafi kasuwanci. To ko ta yaya hukumar za ta gudanar da ayyukanta? Senator Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin haske.
Duk information da yake zuwa daga gwamnati ya tabbatar information ne da yake mai amfani, da yake za a yadda da shi, da yake mutanen America, mutanen UK, mutanen China da sauransu za su yadda da wannan. Ba wai irin information da ake cewa wannan information na Najeriya ne ba masu wannan information ba mu yadda da information din ba. Misali, yau idan aka tambaye NNPC, crude oil din nan, yau nawa suka pompa? Aka je aka tambayi DPR, aka je aka tambayi Bureau of Statistics, aka je aka tambayi OPEC, duk za a samu figures daban-daban. To ba irin wannan muke so ba, so kudirin nan za ta zo ta tabbatar da idan aka ce abu kaza ne, to duk inda ka je a Najeriya abu kaza ne.
Shi kuwa ɗaya cikin ƴaƴan kwamitin kuma sanata mai wakiltar Kano ta tsakiya Ibrahim Shekaru ya yaba da wannan kudirin dokar inda ya bayani kamar haka.
Bisa ƙa'ida da doka, duk shekara 10 ya kamata a yi census a yi ƙidaya, amma daga sanda aka yi na shekara ta 2006 ga 2016 ta wuce ga mu muna ta tafiya ba a sa lokaci ba. Yanzu sai dai kowa ya ta hasashe mun kai miliyan 200, wasu ce miliyan 200 da kai, wasu ma su ce ba mu kai 200 ba. Wannan yana daga cikin illoli. So yanzu abin da muke ta kokarin yi ko kuma wannan doka take kokarin yi shine yaya za a yi duk cibiyoyi da suke kula da irin wannan adana bayanai a samu wata cibiya guda ɗaya. Aiki ne mai girman gaske.
To sai dai ga mai fashin baki a al'amuran siyasa da gudanar da mulki Abubakar Aliyu Umar yana ganin wannan hukuma ba ita ce abin da 'yan ƙasa suke so ba a yanzu.
Ai yanzu duk ƙasashen da ka sani na duniya, Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasar da martabarta ta zube a idanun duniya. Ko gwamnati ce ta yi magana, shauran ƙasashen waje ba amincewa suke ba, bare kuma a ce wai wani majalisar dattawa. Su waɗannan ai ruwa ne ya ƙare ma ɗan kada bai gama wanka ba. Ga babban matsalar da ta damu mutane, rashin tsaro, fatara da talauci da yunwa da damu mutane. Mutane ba su iya cin abinci su uku a rana, wanda ma suke iya cin abinci su uku ya wuce talaka. Bugu da ƙari, mutanen da ake ta kashewa a sanadiyar rashin tsaro na 'yan bindigan nan, gwamnati ta kasa komai a kai. Shi ya fi damun mutane. Idan aka samu aka yi maganin wannan, duk wani abu kuma da zai taho mai sauki ne, ba sai ta yi wani ƙirƙiro wani abu na daidaita bayanai ba, sannan ƙasashen duniya za su kalli martabar Najeriya.
Idan an kafa wannan hukuma, za ta samo kuɗaɗen ta na shiga da za ta gudanar da ayyukanta da kanta ba tare da wani tallafi daga ɓangaren gwamnati ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, yanzu kuma ga Yusuf ɗauke da sauran labaran duniya.
Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta yanke hukunci kan kokarin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi na kare wasu takardu daga kwamitin majalisa da ke binciken tashin hankali da aka yi a babban birnin kasar a ranar 6 ga watan Janairu. Alƙalan guda uku sun ce a jiya Alhamis akwai bukata ta musamman ga yan majalisun dokoki su samu takardun da kwamitin ya nema, amma Trump ya nemi a toshe duk wata dama da za ta ba su izinin ganin takardun, har da yin amfani da karfin zartarwa. Kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin cewar umarnin da ya hana hukumar ajiyar kaya ta National Archive mika takardun za ta kare ne nan da mako biyu, ko kuma lokacin da kotun koli ta yanke hukunci kan ɗaukaka ƙara da ake sa ran tsohon shugaban ƙasa Donald Trump zai shigar.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Niger, inda wasu masu ruwa da tsaki ke tofa albarkacin bakinsu game da babban taron da shugaba Joe Biden na Amurka ya shirya na kare tsarin demokaradiyya a fadin duniya. Salamu Muna Barma gare ka.
La'akari da yadda wasu bayanai yake gwada alamun yunkurin shimfiɗa mulkin kama karya a wasu daga cikin ƙasashen da ke ikirarin imani da demokradiyya a matsayin salon mulki, ya sa shugaba Joe Biden shirya wannan taro domin nazari akan wannan al'amari da ke mafarin rikita-rikitar da ake fama da ita a yau a duniya. Jamhuriyar Niger na daga cikin ƙasashen da ke halartar wannan taro da ke haɗa ƙasashe kusan 100, saboda haka wannan zama ke ɗaukar hankalin 'yan ƙasar. Ɗan jarida kuma jami'in fafutuka Abdulrazak Ibrahima na kallon wannan taro da mahimmanci.
Demokradiyya iko ne na 'yan ƙasa, saboda 'yan ƙasa domin 'yan ƙasa, yansa a ce su ne abin gwaji akan abin demokradiyya. Sai dai mu wasu shugabannin na Afirka sai suna aiki da ita tankar wani abu da zai ba su dama su hau kan talakansu abin sun ga dama. Kamar za a dawo ragowar iko na farko da aka sani na jahilci, wanda aka ce mummunar shi, wanda da mai iko shi ne gini abin da ya ga dama shi ga cin karshe wa baka. Yau suna so a ƴaƴansu suna gado wurarensu don su gobe su dawo su yi mulkin mutane.
Haka shi ma wani dattijo Malam Salisu Abba ke da irin wannan ra'ayi, ko da yake yana ganin jahilcin jama'a ne ke baiwa wasu shugabanni damar jan ragama ya sauran su a maimakon a bi hanyoyin doka.
Kan mutane waye ba menene demokrasi, ko abin shi da ya ga dama da yake hal yanzu akan sunan demokrasi. Ita ku demokrasi da aka ji ana wadi rayuwa ce ta dan incin kanka, kai ka samu kai talaka ka hada abin da ka ga zai iya mai anhwani amma huwa. Ana iya dawowa bisa hanya a ƙara dai lissahi wayewa mutane kai ne saura.
A ƙarshen wannan taro na tsawon wuni biyu, mahalartan za su tsayar da shawarwarin farfaɗo da ingantacciyar demokradiyya ta gaskiya. Dalili kenan ake ganin ya zama wajibi Amurka da ƙawayenta su ginda ya tsauraran sharuɗa domin baiwa talakawa damar samun irin walwalar da ake mora a kowace ƙasar demokradiyya.
Sauran ƙasashen na Afirka suna bugun gaba ne da kure cewa su suna ƙasashe na demokradiyya don suka samu tallafin ƙasashe masu ƙari. Ba ma kuɗi saboda demokradiyya, kuma ka zo ka ci wannan demokradiyya mutunci. Kin sai a ce yanzu idan za a baka kuɗi, idan baka bi ba za mu bibiye ka tsawon watanni kaza ko shekaru kaza, idan baka bi ba mu iyakanmu da kawo da mutakar tunda mu muna baka saboda demokradiyya.
Shugaban ƙasar Niger Mohamed Bazoum da ke halartar taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a yanzu haka a birnin New York na halartar taron demokradiyyar da ke gudana ta yanar gizo. A jawabin da ya yi a wannan farko na wannan haduwa, ya bayyana gamsuwa da wannan tsari na shugaba Joe Biden da ke hangen tsaftace tafiyar kasashe. Yana mai alfahari da ci gaban demokradiyyar da aka samu a Niger, inda ya hauka raga ta hanyar zaɓe bayan wani zababben shugaban ƙasa ya kammala wa'adin da kundin tsarin mulki ya ƙayyade, wato karon farko da irin haka ke samuwa tun bayan da ƙasar ta samu mulkin kai a 1960. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman daga jamhuriyar Niger, kuma bari mu koma Najeriya, inda ake ci gaba da cece kuce kan tsarin shari'ar nan ta yanar gizo da aka kaddamar kwanan nan. Halima Abdulrauf gare ka.
A farkon makon nan ne dai gwamnatin Najeriya ta kaddamar da tsarin zaman sauraron shari'a ta yanar gizo a cibiyar kuje, wanda ke zama wani mataki na inganta bangaren shari'a, rage jinkiri a sha'anin shari'a da rage cunkoso a cibiyoyin gyara hali na fadin kasar. Sai dai masanin shari'a barista mai nasara Kogo na da bayani a game da yiwuwa ko akasin aiwatar da tsarin a Najeriya.
Magana yin shari'a da na'ura da mai kwakwalwa ko kuma yin shari'a ta yanar gizo, sashi na 6 na tsarin mulki Najeriya idan aka hada shi da sashi na 230 zuwa na 304 sune suka fito da bayanin akan tsare-tsare yanda za a tafiyar da harkokin shari'a a Najeriya. Idan ana so a yi wannan to dole sai an gyara gaba daya al'amuran da suka shafi shari'a na kasar nan, kuma kamin ai wannan sai ya zama na an kawo na'urori na zamani waɗanda za a rika aiki da su. Tun daga na'urorin da yake ba sai alƙali ya sa hannun shi yana rubuce-rubuce ban ana yin jawabi da kuma abubuwa daban-daban da za su taimaka. To aiki ne mai ja domin bamu da yanayi da kuma na'urorin da za a iya aiki da su a yanzu. Da yawa waɗanda za su mori waɗanda su ne 'yan boko da kuma waɗanda suke suna a birane za su iya siyan na'urori da za a iya haɗawa waɗanda wannan tsarin zai yi aiki. Talakawa waɗanda suke can gan ƙauyukanmu ba su da kuɗin da za su iya siyan abubuwan da za a iya harhaɗawa har a iya nasara a kan irin wannan abu.
‘Yan Najeriya dai na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a game da wannan tsarin.
Sunana Halliru Abdullahi Maraya. Babu shakka shari'u sun yi wa kotunan Najeriya yawa. Wannan magana ta cewa za a riƙa zartar da hukuncin shari'a ta hanyar amfani da na'urar zamani wato musamman ta yanar gizo. Abu ne mai kyau in dai babu wani cikas a ciki. A musamman kamar ƙasarmu Najeriya muna da cikas na rashin ƙarfin network. Sannan kuma ga matsalar wutar lantarki. To amma in an samu hanyoyin da za a magance waɗannan abubuwa to babu shakka abin ai maraba da shi ne, domin duk sanda ya zamana an yi jinkiri akan zartar da hukunci to babu shakka a dukkan bangarorin da wanda ake kara da wanda yake kara wato sun samu jinkirin adalci kenan.
Ana da wani abu ake ce mashi logistic problem, sai ka gani ko su daga gidan yarin sai ka gan cewa babu mota ko kuma akwai matsalar mota wanda zai dauko mana su wa'anda ake tuhuma daga gidan yarin zuwa kotuna. Gaskiya wannan kafofin sadarwa na zamani din yana da kyau sosai. Aka yi shi haka cewa su wa'anda aka tsare suna can gidansu na gyara da mu kuma muna inda muke.
A lokacin kaddamar da tsarin zaman kotun ta yanar gizo, ministan shari'a kuma Attorney General na tarayyar Najeriya Abubakar Malami ya jaddada muhimmancin tsarin, yana mai cewa zai rage yawan kudaden da gwamnatin tarayya ke kashewa wajen jigilar waɗanda ake zargi da laifi zuwa kotu a zahiri, kuma za a yi amfani da kudaden a wani fanni na daban don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Tun kafin bullar cutar coronavirus ne 'yan Najeriya ke korafe-korafe akan jinkiri da ake fuskanta wajen zartar da shari'a a ƙasar. Lamarin da ya ƙara tsananta biyo bayan bullar cutar coronavirus. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaishe ki Halima, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a ɗayan shakata da wannan. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta shigo da wannan shiri.
barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi duba akan ranar ƙasa ta duniya, wato World Soil Day. Kuma a dalilin haka ne na zanta da Dr. Zainab Nuhu ta tsangayar kimiyyar ƙasa ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wacce ta yi tsokaci a game da mahimmancin wannan rana. Da farko dai na nemi sanin mahimmancin wannan rana. Kuma ga abin da ta shaida min.
Wannan rana na ƙasa na duniya yana da mahimmanci saboda sani a tunatar da amfanin ƙasa. Ƙasa na da nan tun bil adama, amma akwai abubuwa da yawa da suke faruwa akan doron ƙasa da ake so, to kuma in ba a yi amfani da shi ta hanya mai kyau ba, ana iya asarar ko kuma a ɓata ta. Yanzu misali kamar a ce zarzarewar ƙasa ko kuma ambaliyar ruwa, misali kaga yana da alaka da ƙasa ya lalace. Kuma wannan alaƙa in ka lura ba kawai ƙasa ya lalace bane, ta wani hanya ya shafi ɗan adam har ma da hanyar samar da abin da zai ci. A kowane shekara an keɓe 5 ga watan Disamba a matsayin rana na ƙasa na duniya. Wannan rana dai an keɓe ta ne saboda na farko a san menene ingancin ƙasa ga bil'adama gaba ɗaya da kuma sauran halittu da ke cikin ƙasa. Kuma wannan rana an keɓe ta saboda a ga ta wasu hanyoyi za a bi a yi tattalin wannan ƙasa, tunda dai amfanau ne ga ɗan adam.
Menene taken ranar ta bana?
To taken rana na ƙasa na wannan shekarar shine a dakatar da ƙaruwan gishirin da ke cikin ƙasa, kuma a inganta ƙasa don samar ya amfani ga tattalin arziki ta hanyar noma.
A wani bangaren kuma, dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya, Umar Sadi Anka, a wata hirarsa da abokiyar aiki Baraka Bashir, ya ce an samu raguwar gurɓataccen iskar gas kamar yadda masana suka bayyana a taron sauyin yanayi na duniya wanda aka gudana a Glasgow.
Kusan kowa ma yana yin abin da ya kamata dai a rubuce, tunda tsare-tsare ne da za a kawo wannan kada a aikace. Ali ne muke cewa cewa wannan a rubuce ga abin da ya faru. Duk ka'ida kafin mu tafi mun karanta mun gani ta kai rahotonta tun daga 2015 ko 18 har zuwa lokacin da suka kai wannan tsari da kuma jaddada alƙawuransu na rage ɗumamar yanayi a Najeriya da kuma gurɓatarsa. Domin a da yanda rahoton ya nuna na Najeriya cewar kashi 62 zuwa ko da 5 ne na ɗumama da ko kuma gurɓatar yanayi akan harkar makamashi ne, amma rahotonsa sun nuna cewar ya rabu sosai. Kuma da aka je shugaban ƙasa ya je ya jaddadawa cewa za su dage.
Shi kuma masanin kimiyyar ƙasa da harkokin noma daga ƙasar Nijar, Dr. Abubakar Mamman Manzo, ya yi mini bayanin nasabar matsalar sauyin yanayi da yanayi musamman ma a yankin Sahel na Afirka.
Duka wannan illoli ne na wannan canjin yanayi da kuma abin da shahi kamar sabkowa da muna tunda dai kowa ce kasashen Sahel, kuma yanzu kowa ya tabbatar da cewa saboda wannan matsalar canjin yanayi da muna tana sabka da wani irin salo wanda ba a sani ba a baya. Yanzu ana ganin cewa da muna tana iya ta yi gaugawa zawa, to amma kuma ka gani ruwan baya zamanto kamar da aka sani a da wanda yake bin girman albarkacin noman da ake sawa. Za ga cewa yanzu cikin ɗan lokaci kaɗan ne ana yin ruwa masu yawa wanda suka yi ruwa ma na baya, kamar yadda ƙwararru bisa kan hangen yanayi suka gwada a ƙasashenmu. Za ga an yi ruwa da yawa a lokaci kaɗan, kuma ya zo da ƙarfi, inda za ga akwai illoli da yawa wanda ke kawo bisa kan muhalli, bisa kan gonakai, bisa kan makiyayoyi, bisa kan gurin zaman mutane, inda sosai za ga ya yi ambaliya ya yi ɓarna. Ka ga in ka ɗauka bara da bana da muna sabkata ta sa mutuwar mutum kusan 200 a Nijar, wanda yake ambaliyar ruwa ce ya yi kuma kan wanda ko gidaje ne wanda suka zube sakamakon ambaliya kuma ya kashe mutane. To duka wannan alaka da za a iya yi da kasashen Sahel da wannan taro bisa kan canjin yanayi. Bancin haka kuma shi kan shi bangaren Sahel ya zamanto bangare ne kamar a lissahin da kwararru suka yi, wanda kaman bai cikin bangarorin duniya wanda suke kawo illai canjin yanayi, kaman wannan hayakin wanda yake kai shi ne ke kuma ba isa yi canjin yanayi.
To mai sauraro, ta haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma Baraka Bashir da ta taimaka wajen samun nasarar wannan shirin, da bakin namu Dr. Zainab Nuhu, Umar Sale Anka da Dr. Abubakar Mamman Manzo, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Ta kai sheki Aisha, yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan kira kuna aje mana.
Mai magana Alhaji Musa, American Siya daga Kebbi Nigeria, mazauni Owari. Abinda zan sa na aika ra'ayina kan waɗannan ƴan bindigar da suka kona al'umma a cikin mota bus, ku duba su gani. Rayuwa ga Yesu, yadda suke gudun rayuwarsu idan sun ga jaman tsaro ka a kashe su, haka nan waɗannan bayan Allah suna san rayuwarsu. Wallahi sai kun yi kunya, duk wanda an da hannu ga wannan abun wanda ya kashe bayan Allah ba su ji ba su gani, wallahi sai ya kunya duniya da lahira. Allah ya saba musu waɗannan bayan Allah don kawon aiki, wanda za ku albarka ba duniya da lahira. Kuma sai kun ga wucin Allah, kuma ranar gobe kiyama ku gaba da azabar da Allah zai muku, kun azurtar da su kuma su san shahada. Wallahi su aljanna sun kai da Allah, in sha Allah da waɗannan bayan Allah aljanna sun kai. In Allah su yarda, ko kuma za ku kunya duniya da lahira don ba ku ji daɗi a nan duniya.
Assalamu alaikum sashi masu radiyon Amerika, sunana Ɗanlamije da Kadara, jihar Maija, Najeriya. Ina kira da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi na Najeriya, don Allah da Annabi sun damu mun talakawa mun shiga matsala wanda zai tashi daga Kano ya zo nan jihar Niger ko kuma ya zo Kadara, sai ya bita Abuja, sannan ya zagayo ya zo nan Kaduna, sannan ya zo nan Kadara.
Magana Ibrahim Isa Gunki, fa Allah mai roƙo ga wannan jere mai albarka, sai ko kin ga mai girma gwamnati ke aiki ga wucin neman shinkafa jira guda daya. Mu mutane na sautar gumin dai a aiye lokacin zaman Kano State, ba kai ko ce mu amana adalci, mu ji dan barga yan shiga a yi muke mulkin wannan wuri, amma yanzu ana sa nuna mana ba mu da kari a sa azamin wani don jin Allah gwamnati ya yi mana adalci, wannan fasalta ta komo hannun mu dangin dan barga ba kan mu.
To da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Alhakin jagorancin yaki da kungiyar ta'addanci ta Daesh a Iraki a yanzu ya koma daga Amurka da kawayenta zuwa ga jami'an tsaron Iraki. Jami'an tsaron Iraki suka sanar da hakan a sanyin safiyar jiya Alhamis. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Ned Price, ya faɗa a jiya Alhamis cewa Amurka ta fusata da rahotanni da ke bayyanar da cewar an yi wa wasu mutane kisan gilla a Myanmar. Kana an ji cewar Amurka na tsammanin haɓaka gabatar da rigakafin COVID-19 tare da buɗe kashi na uku na allurar Pfizer ga mutane da ke da shekaru 16 a Amurka.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi gaba ɗayansa, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Solomon Abu wanda ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima, wassalam.